الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى حقيقة نقول يا مرر إياكا ليساك هذا مو دنشي قبل كراتمنا لتافن الشرح فضل الإسلام كون سلطاف فضل الإسلام نمال محمد بن عبد الوهاب تعالى لشريح نساء نمال صالح آل الشيخ حفظه الله. وأن يمتينا لتنم شاد إيقا وطن شعبان أشكالة دبو إيد دليه دولة لاتن دتكوس نهجر من زعن الله صلى الله عليه وسلم لغا مكة زوا مدينة وندكو مشيني تكوس وطن بير أشكالة dubu biyu da sha bakwai. Za mu tashi a darasinmu na 43, haka ne? Yau dama muna babi na biyu a wannan littafi, babin wajibcin shiga addinin musulunci. Kuma malamin ya mana bayanin cewa nassoshin da malam Muhammad bin Abdulwahab ya kafa hujja da su a wannan babi, musamman faɗin Allah maɗaukaki, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, da kuma faɗin sa Allah subhanahu wa ta'ala dake cewa inna ad-dina 'inda Allah al-islam, da faɗin Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi. Arguwa dai ƙarshen nasoshin da ya kawo suna magana ne akan wato wajibcin shiga addinin musulunci ta ɓangare biyu. Ta ɓangaren cewa musulunci a suna shi ne kawai addinin da Allah maɗauki ya yarda da shi, sunansa da kuma abin da ya ƙunsa. Duk mutumin da ya je wa Allah ran tashin alƙiyama ba tare da addinin musulunci ba, to Allah maɗauki ba zai karɓi wannan addini daga gare shi ba. Sannan kuma ma'ana ta biyu, shi musuluncin cikin abin da ya kunshe shi, idan mutum musulmi ne zai yi addini, to lalle yayi addinin da shi ne addinin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi, kada yayi addinin da yake ƙari ne, sabo ne, fararren abu ne. In yayi wannan, to bai yi bauta wa Allah da abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi, don haka bai yi bauta wa Allah da musulunci ba. Haka duk wannan ma'anonin guda biyu su ake nufi a wannan babi din. Za mu tashi dai inda yake cewa wa hakaza aidan fil ma'na al akhas, yawa shi ne wannan bayanin na ƙarshe da na ambata akan sa. Za mu tashi, bismillah karanta.
والعقائد المتنوعة التي أُعدت في هذه الأمة، عقائد المرجئة، عقائد الخوارج، عقائد القدرية، عقائد المعتزلة، الجهمية، العشائرة إلى آخره، فهم يظنون أنهم محسنون وأنهم أكثر تنزيها، ولكن هل هذا عليه الدليل؟ هل هذا عليه نص الشرع؟ هل هذا هو الإسلام الذي جاء في النصوص؟ إذا لم كذلك فإن من ابتغاه ولو رام ما رام تنبيها فإنه لن يقبل منه وسيخسر بحسب ما فعل.
نعم، جزاك الله خير. كما يدنا أمة أمنا معنا بيوني ذا مكلا وجمع جنا أكن وجب شجاع الدين المسلمين. Ma'ana farko, ko shiga musulunci a matsayinsa na addinin musulunci mai suna musulunci, a shige shi a yi ibada da shi a haɗu da Allah, to Allah zai karɓi wannan. Wanda kuma ya zo wa Allah da wani addinin daban ba sunansa musulunci ba, سواء مسلم بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص. مسلم بالمعنى العام شين مسلم دكا النبوة بوتر الله شيك لي لكم داعا غا النبوة كومن زنين وكون زمن دك من زن ديزو أكون زمن يكي تيازوني دا ساقن أبوتا الله شيك لي duwan da ya bauta wa Allah shi kadai ya karbi sakon wannan manzon koda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane da annan manzon karshe inda yana wancan zamanin ya rayu karkashin karantarwar wannan manzon to yayi musulunci domin dukkan manzanni musulunci suka zo da shi wannan shine musulunci general musulunci shine addinin annabi Adam shine addinin annabi Nuh shine addinin annabi Ibrahim annabi Hud annabi Salih annabi Shu'aib annabi Ibrahim har zuwa annabawan banu Isra'ila baki da da kuma manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi kuma nasa da yazo da shi shine al-islamul khas musulunci ke bantacce to ko ka dauki al-islam da ma'anarsa al-am wal khas din sunan musulunci in ba da shi ka je wa Allah ba to Allah ba zai karba ba ko kuma karantarwar musulunci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ayi shi a haka a bautawa Allah da shi a haɗu da Allah a haka wanda kuma ya bautawa Allah da wani abu da shi ya kirkiro ko wani ne ya kirkiro shi kuma ya bi shi akan wannan to kaga ai yayi musulunci amma kuma ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to wanda yayi musuluncin da ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to shi ma Allah ba zai karba ba saboda ya shiga cikin al-muhdathat Allah samu gane wannan to wannan shi ita ce abinda yake fadi zamu tashi akai cewa hakaza hakanan aidan fil ma'na al akhas ama ana mafi kibanta wa huwa shine man ibtagha amalan duk wanda ya aikata wani aiki yana mai aikata wani aiki ko ya aikata shi aikin da laysa huwa min al a'mal allati amara Allah jalla wa ala biha wannan aikin baya cikin ayyukan da Allah ya yi umarni da su waja'at biha sunnatu kuma sunna ta zo da su mithlul muhdathat al muhdathat al mukhtalifa haka yake anan la Allah mukhtalaqa zai iya daukar shi ma wannan cewa fararin abubuwa da aka kaga shine al mukhtalaq bin aka kage shi fararin abubuwa sabi da aka kirkiro su aka kago su wal aqaid al mutanawwi'a da kuma aqidu mabambanta daban-daban allati uhdifat fi hadhihi al ummati wadanda aka farar da su a wannan al'umma din sai kawo misalai galibin ana zancan bid'o'i na aqida dama za ka ana kawo wadannan ru'us din wadannan manya-manyan aqidu da suka karkace daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun cancan baya ya kawo misalai yace aqaidil murji'ati kama aqidun murji'awa aqaidil khawarij da aqidun khawarijawa aqaidil qadariyya da aqidun yan qadariyya zamu bayani ko ne na san dai mun ma sha yin bayani ba sau dai ba ko ne da tambaya zamu yanzu insha Allah ko ne nan duk an san shi yawa aqaidil mu'tazila da aqidun mu'tazilawa الجهمية ده سو جهمية الأشاعرة ده كما أشعر مثلا أشعرية إلى آخره أزوى قيشن دي ونن سونا يه ودن دبا ما أنبتع أنبا تو دك ننسو فهم يظنون أنهم محسنون دم ناس ونن أجيدون عبا وان دي شي مكا ني ناكل جلو وتصابو ورحن يدن انصابا وألا دي تدن انصابا ومنزان الله صلى الله عليه وسلم دي أكوي ميفاتن ونن بابو kowa yana gaina bautawa Allah ne da wannan tunani nasa da wannan abinda ya kirkira ko na nau'in ibada ko na nau'in tunani kamar da zamu zo mu ji daga waɗannan to kuma su suna zaton annahum muhsinun cewa masu kyautatawa ne su abinda suke mai kyau ne wa annahum aktharu tanzihan har ma suna ganin sun fi kowa tsarkakewa ga Allah idan ababin siffofi ne suna ganin sun fi kowa tsarkake Allah kar a dangana masa tawaya haka in ababin imani ne suna ganin sun fi kowa tsarkake Allah wajen dangana masa adalci wajen mu'amalarsa da af'alu al-ibadi haka nan masu sauran bidiyo suna ganin sun fi kowa tsarkake Allah wajen bautar da suke yi su suna ga wannan hanya da suka dauko suka shige ta sabuwa wanda ba a yi ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hanyar bauta da azabtar da kai da wani tunani na ta hanyar girmama waliyai da sauransu har akai su matsayin da ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin ubangiji ba har ma ya zama sun zama su ma Allah ko makamancin waɗannan abubuwan dukkanin su waɗannan in ka tambaye su za su ce su ne suka fi ka tsarki wajen girmama Allah ai haka ne ko to waɗannan irin abubuwa ce wa annahum aktharu tanzihan walakin hal hadha alaihi dalil yanzu wannan zancen su abin da suke kai din nan akwai dalili akai akwai dalili daga qur'ani ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna ai wannan irin tsarin na waɗannan ko murji'a ko khawarija wannan ko qadariyyan nan ko mu'tazila jahmiya asha'ira maturidiyya da sauran kashe-kashe da iri-iri akwai dalili daga qur'ani akan su babu هل هذا هو الاسلام ما ايش هل هذا عليه نص الشرعي akwai nassin shari'a akan wadannan abubuwan cewa ya ku jama'a ku yi aqida irin ta murji'a hal hadha huwa alislam alladhi jaa fi an-nusus in ka bincika nassoshin qur'ani da hadisi wannan shine musuluncin da zaka samu musuluncin wadannan nau'o'in abubuwan da aka ambata tambaya sai dai ta inkari ko to abun ba haka yake ba ashe kenan me suka yi wasu abubuwa ne ko tunani ko ayyuka ko tsare-tsare da aka bauta wa Allah da su ana ganin ita ce hanya mafi kyau wajen tsarkake Allah daga nasabta masa wani abu mummuna ko kuma ita ce hanyar da Allah ya fi so a bauta masa ta hanyarta tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai irin wannan ibadar ba sahabbansa ba su yi ba ba a san wannan daga makarantarsa ba dole ne ya zama kenan fararren abu ne to idan kuwa ana son a samu tsira me ya kamata a yi a yi watsi da wannan fararrun abubuwan sai a yi musuluncin da ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi domin babu mai kokwanton cewa waɗannan hanyoyin annabi sallallahu alaihi wasallama bai kira zuwa gare su ba ko akwai mai faɗin cewa wata rana an samu hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya jama'a akwai wasu mutane sunansu murji'a akwai wasu sunansu jahmiya akwai wasu mu'tazila asha'ira da sufaye ɗariƙo iri-iri in sun zo ku kama su ku bar hanyar da nazo da ita akwai wannan magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kenan waɗannan abubuwan fararru ne ko tsofi ne fararru ne to idan mutum ya mutu akan waɗannan fararrun abubuwan ya je gaban ubangiji subhanahu wataala Allah ya tambaye shi manzo ya zo maka kai ka bi shi kai imani da shi kai aiki da abin da ya zo da shi me zai ce zai ce shi ya bi wata hanya daban dan ya san bai bi hanyar manzo ba to anan yayi daidai ko ko yayi kuskure tunda dai Allah bai aiko wancan malamin ko wancan waliyin ko mai wancan tunanin cewa shi za a bi ba wanda aka aiko maka aka ce in ka bi shi za ka samu shiriya wa in tuti'uhu tahtadu shine waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka karkabi duk wani abu fararre to wannan misalan da ya bayar aqaidul murji'a su wane ne al murji'a lafazin al murji'a nan sunan kungiyar ne al-murji'atu ana kiransu da wannan suna saboda aikin da suka aikata kungiyoyi a addini akan sa musu suna ne ko dai wajen lura da aqidar da suka kunsa kamar wannan ko kuma wajen lura da shugaban aqidar wanda shi ya kirkiro ta sai ku ji an sa wa tafiyar sunan wani mutum wani dukun sani yawa to wannan da murji'a da khawarij da qadariyya da mu'tazila duk waɗannan sunayen da aka dangana su daga wata aqida da wata fikira da wani tunani da aka samar da shi jahmiya kuwa an dangana su ne zuwa ga shugabansu jaham ibn safwan haka ash'ariya shi ma an dangana su ne zuwa ga abul hasan al-ash'ari ali ibn isma'il to haka maturidiyya su ma zuwa ga abu mansur al-maturidi ko burelawiyya da irin waɗannan zuwa ga garin burelawiyya shi kuma wannan kun ga zuwa ga gari ne yawa saboda garin da wannan mutumin ya taso ana nasabta shi zuwa ga wannan shi yasa aka sanya matafiyar wannan suna wannan mun yi magana akan ta darasin mu na ƙarshe a wannan ko yawa to murji'a ana kiran su murji'a daga lafazin fi'ilin arja'a in an ce arja'a shine a jinkirta abu jinkirtawa a dakatar a yi difarin abu ya saurara a dakire shi shine ma'anan arja'a kamar Allah mai yake cewa a cikin alqur'ani dangane da annabi Musa da Haruna qalu arjihu wa akhahu wa arsil fil madain hashiri arjihu jinkirtashi da shi da dan uwansa mana ku rike su ku tsaye da su a aika a nemo a mutane wadanda za a zo a tattauna ne za a gwada a karfin sihiri tsakaninka da su haka ake bawa fir'auna shawara arjihu ma'ana jinkirtashi to kun ga ma'anar arja'a shine a jinkirta abu to me yasa aka sanya musu wannan suna me alakar su su hanyar da ta jawo suka bantare daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi wani lungun daban suka bata a babin imani ne babin mene imani lafazin imani ne da muke ji muna jin al-islam ko muna jin kuma al-iman yawa menene al-islam kuma menene al-iman ai mun sha magana akai nan ce al-islam ana nufin miƙa wuya ko daga Allah madaukaki da tauhidi da sauransu kuma rukunansa guda biyar ne arkanul islam din da muka sani in muka kalle shi kamar musulunci in kana so ka bayyana shi yayin da kake so ka hada su tare da imani ka bayyana ma'anarsu sai ka ce musulunci shine ayyukan zahiri shi kuma imani shine ayyukan batini ko in kana son lalle sai ka fassara kowanne tare a lokaci guda al-islam shine ayyukan zahiri kaga idan aka tambaye ka dama arkanul islam da me zaka faɗa zaka ce shahadatu alla ilaha illallah wannan dama saboda ita ginshike ne dole sai an same ta to kaga sauran da me da me da sallah kaga aiki ne ko zakka aiki ne ita ma na dukiya sallah kuma aikin gabubban jiki ce azumi shi ma aikin gabubban jiki sai haji hajin shi ma aikin gabubban jiki tare da dukiya duk an hada to ku golan ayyuka ne a zahiri ake yin su shi kuma imani meye rukunan imani an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi ko wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kun ga shi kuma wannan rukunan imani guda nawa shida dukkanin su akwai abin da muke gani in ba littafi da manzanni ba abin da muka gani ko yawa su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin mu ne a zamanin baya suka ganshi sahabbai mu ba mu ganshi ba amma mun imani da shi mun imani an haife shi mun imani ya rayu mun imani manzo ne littafi kuma gashi a hannun mu amma sauran littafai da zabura da attaura da zabura da injila waɗannan su ma mun yi imani da wanda aka saukarwa hakikanin wanda aka saukarwa annabi Musa da wanda aka saukarwa annabi Dawud da wanda aka saukarwa annabi Isa wanda ke hannun yahudu da nasara yanzu shi kuma duk da jinkirta an dan babbata shi to amma dai ana kiransa da wannan suna ne to mun yi imani cewa waɗancan littafai da Allah ya saukar da gaskiya saukar da su ga waɗannan manzanni sauran fa haka imani da Allah gaibi ne babu wanda ya ga Allah kuma haka bane Allah shine mafi girman gaibi akwai shi amma ba mu ganshi ba amma mun tabbata akwai shi to haka ranar ƙarshe gaibi ce za ta zo har yanzu ba ta zo ba amma fa tabbas za ta zo mun ji mala'iku fa su ma akwai su ba ganin su muke ba to kun ga waɗannan suna da alaƙa ne da me wani abu da zuciyarka za ta karɓa ta natsu da shi ta yarda da shi ta amince ta tabbatar haka yake to shi yasa aka kira shi imani kun fahimci wannan abun to a bayanin da malamai suka yi duk inda aka ce imani a Qur'ani aka ce imani a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana so a hada shi malamai suna cewa imani malaman ina nufin malaman ahli sunna wanda ba su karkace ba sun ce imanin nan in ka kalle shi ya kunshi duk waɗannan abubuwan shi wannan imani da muka ware da waɗannan abubuwa guda shida ba iyakarsa ne imani ba hatta waɗancan da sallar da azumin da zakkar da haji dukkaninsu suna cikin imani shi yasa malaman suka ce al-iman i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarih ko shi imani kuduri cewa ne aqida ce ta zuci ka yadda da abinda yake gaibi ne ka yadda akwai shi kamar waɗannan rukunin imani guda shida sannan kuma ka fada da baki shine qawlu la ilaha illallah sannan kuma kai aiki daga kuba kai sallah kai azumi kai zakka kai haji musuluncin mutum ba zai tabbata ba sai yayi imani da waɗannan abubuwa shida haka nan imanin mutum ba zai tabbata ba sai ya yadda da waɗannan ayyuka ne mun fahimci abin don haka da aikin da aqidar aikin na zuci da aikin na harshe da aikin na gabuba dukkaninsu sunansu imani wannan ita ce aqida ingantacciya ita ce aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ummu lurada hadisin sa da yace al-imanu bid'un wa 60 ko 70 shu'ba imani yanki yanki kashi kashi guda 60 da wani abu ne ko 70 da wani abu wannan hadisin mun yi shi da fadi da bayanai masu zurfi daga littafin a'lamus sunna lokacin makaranta shi ala ko naji muku manta ba insha Allah imani ya kunshi waɗannan abubuwa wajen 68 malam al-hafiz al-hakami ko hafiz bin ahmad al-hakami da mu karanta littafin a'lamus sunna a cikin ma'arij al-qabul da ya sharhin sulmul wusul nasa ya yi kokarin kawo duk waɗannan abubuwa kimanin guda 68 din nan ko 70 duk ya kawo waɗannan abubuwa zai ce da kaza da kaza da sallah da azumi da zakka da kyautata mu iyaye da kawar da mummunan abu da kakan hanya da menene da zaman lafiya da tsoron Allah da takawa da tuba da istighfari waɗannan abubuwan da ya lissafa su wanda duk za a iya kiransu imani wajen 60 da wani abu dinnan duk sai da ya lissafa su a littafinsa to waɗannan abubuwa din yanzu insha Allah kun bayyana me ake nufi da imanin nan su waɗannan murji'a sai suka ce a wurinsu su imani gaskiya ba haka suka fahimce shi ba in an ce imani kawai a zuciyarka ta yadda da akwai Allah to ko baka taɓa sallah ba za ka shiga aljanna kun fahimci wannan abin in mutum ya yadda cewa Allah yana nan kawai ya yadda al-ma'rifa al-qalbiyya sani na zuci kawai to kawai shike nan ya wadatar da shi suka ce idan ma mutum yana da irin wannan imanin to imaninsa daidai yake da na mala'ika jibril ba bambanci shi yasa suke cewa shi imani ma babu wani zancen bambanci a tsakanin mabiyansa ba a cewa yanzu kamar kai sai ka ce imaninka da na manzon Allah duk ɗaya in akan aqidar murji'a ne kun gano wannan yanzu wannan magana daidai ce ba daidai ba ce to meye dalili sai suka ce su a wurinsu wannan ayyuka din da sallah da tsarki da zakka da sauransu da kyautatawa iyaye da zaman lafiya da tsoron Allah da makamantan waɗannan da nisantar haram duk ba imani sunansu ba sun yi ta'khirinsu sun yi difarin ɗinsu ba su sa su a cikin ta'arifi da definition din mai ake nufi da imani wannan shine bid'arsu kun gane shi yasa a wurinsu suka halatta komai ma kaga dama je ka aikata shi yasa a babin kaddara kuma sai suka koma su ake ce ma yan jabariya suka ce ai Allah ne duk ya aikata duk abin da kake aikatawa Allah ne don haka me zai kama ka da laifi ko sai suka ce wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah harama wai yayin da kai harbin nan kai watsa ƙasa a idanun kafirai baka watsa ba Allah ne ya watsa kun san yakin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi dunkulan ƙasa haka a hannunsa ko sai watsa a idan kafirai duk ta shiga idansu duk suka makance gare ya cika musu ido sai Allah ya ce wannan jifa da kai ba kai kai ba Allah ne kawai sai suka ɗauki wannan kun ga yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jifan tukuna ko bai ba don haka me ake nufi a nan isar da wannan jifa kun gane shi ake nufi a nan yau amma ba korewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki ake ba to su abun murji'a sai suka ce ai kun ga Allah yana ce mana duk abin da kai nan Allah ne don haka akan wannan sai suka ce in mutum ya zina to kai ba ruwansa ba shi ba komai yaje ba abin da Allah zai kama shi da shi saboda me saboda ya yadda da akwai Allah don haka shi in ya mutu yanzu tabbas ba wata azaba ba wata ba wani hisabi kawai aljanna zai shi wannan ya rusa shari'a ko bai rusa shari'a to ne ita ce aqidar murji'a
lallan ba ka fassara in ba a fassara maka ita da irin wannan tunanin cewa yadda suka rusa al'amru wan nahyu kila ba zaka ji girman abun ba ba aqida ce ta wasa ba mummunar aqida ce da ta ruguza al'amru wan nahyu baki daya in mutune da murji'anci to gaba daya shari'ar zai iya watsi da ita zai ce to shikenan ina yadda da akwai Allah shikenan kawai sai tabarna duk abin da ya kuma ya dauka Allah madauki ba zai kama shi shi kun ga yayi watsi da ya ayyuhal ladina amanu if'alu ya ayyuhal ladina amanu la taf'alu ko ba haka bane a wurare da Allah madauki ya ce ku yi kaza ko a wani gun kuma an ce kar ku yi kaza in ka ce iya imanin zuciya ya ishe ka to duk kai watsi da wadancan wannan dai a dunkule shine abin da ake nufi da aqidar murji'a ma'ana kin shigar da ayyuka cikin imani shi ake nufi da irja'i kun gane abin wajen definition kawai ake zance fa ba tasiri ba wajen bayanin in an tambaye su ku a wurin ku bayin Allah murji'a me kuke nufi da imani sai ai mu imani a gumu kawai ka saki jikinka las ka ce Allah yana nan ka yadda zuciyarka ta yadda da akwai Allah shikenan imani ka yadda da la ilaha illallah a zuciya ko baka yi aiki da ita ba ko shirka ba mutun yayi su a gun su ba komai tunda dai gabar jiki ce tai to gabar jiki kuwa aikin ta ba a kiransa imani sabawa wannan abun kuma ba ya zama kafirci Allah sai kun gane wannan abu wannan haka ne in ka yadda da Annabi Isa ka yadda kaza shikenan to su suna ma da sun yadda dan an yi zanubin ana zuwa confession me za a je window ta confession ka ga malami ko wani ne yana zaune a cikin lungu shi ne kaza ne kaza sai ce to je ka an yafe kar ka saki kun ba jalla mu don haka aqidar murji'a mummunar aqida ce da ta ruguza addinin musulunci to idan Allah ya ce haka manzon Allah sai yake nufin mai addini in haka ake nufi me fa'idar a karanta alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza ya ayyuhal ladina amanu ku bar kaza duk ba su da amfani kenan saboda ba a sa su a cikin imani ba kun ga ko Allah madauki a cikin alqur'ani ya ambaci abubuwa da yawa na ayyuka da suke kuma ya kira su imani yanzu lokacin da ya canza wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-qibla daga baitul maqdis zuwa makka ko ai ya fada masa lokacin wasu bayin Allah sun yi tambaya suka ce ya rasulullah mu iyayenmu da suka mutu a farkon musulunci suna kallon baitul maqdis to yanzu kuma an zo an juya ana kallon makka yanzu ya sallar su tayi ko ba tayi ba sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum malama duk suka ce abinda ake nufi imanakum shine salatakum Allah bai zama zai tozartar da imanin ku imanin da kuka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sallar da kuka yi zuwa baitul maqdis ba za a rushe ta ba malama suka ce abinda ake nufi da imanakum anan shine salatakum sallar da kuka yi kafin a canza daga baitul maqdis a komo kallon Ka'aba sallar ku Allah ba zai lalata ta ba ashe nan kun ga nassi ne Allah ya kira sallah da sunan me imani ashe as-salatu min al-iman kuma da ma'awancin hadisi da manzo Allah sai ya faɗa nan manta ban kawo mana nassin sa ba ai ya ce wannan me shi'uba ko dai sai al-iman bid'un wa 60 ko 70 shi'uba me yace a'laha qawlu la ilaha illallah sai shi mafi tsororuwar wannan imanin shine fadin la ilaha illallah kaga wannan a cikin me yake a cikin imani yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam da bakin sa sai ce wa adnaha mafi kasa kuma a cikin imani shine me imatatul adha anit tariqi ka gusar da mummunan abu da zai cutar da mutane ka kauda shi daga hanya yanzu gusar da mummunan abu daga kan hanya daidai yake da ko zaka iya cewa shine yadda da cewa akwai Allah to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi imani kuma da me ake yin sa da hannu aikin gaba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi mene imani ashe kenan aikin gaba yana cikin imani sannan sai ya ce wal haya'u min al imani kunya ma tana cikin imani kunya ina take aikin zuciya kenan imani kun ga yanzu an ce alaha mene qawlu ku rike wannan kalmar qawlu haka yake mafi daukaka shine qawlu la ilaha illallah fadin la ilaha illallah kun ga fadi aikin me harshe adnaha imaqatul adhan tariq shi kuma aikin me aikin hannu gabubba biyu kenan ko shine al'amal bil arkan wannan na farko qawlu qawlul lisan sannan sai ce wal haya'u min al iman wal ahya'u min al a'mal al qalbiyya kunya aiki ne na zuciya ashe kenan ayyukan zuciya da ayyukan baki da ayyukan gabubban hannu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk a cikin imani suke to in wani yazo ya ce maka a cikin imanin nan karka sa waɗannan ayyukan iya yadda da Allah aikin zuci kawai zaka yadda da shi to kun ga shi ma ba iya dukkan aikin zuci ba kawai yadda akwai Allah shikenan ya isa da gaskata la ilaha illallah kawai ka yadda da wannan to kun ga wannan ya rusa duk sauran abubuwa ya fidda su ya ce ba a cikin imani suke ba to wannan shine laifin su wane murji'a yanzu kun rike suna al murji'atu ba murji'a bil aini bane a bil hamza al murji'a haka suke al murji'a an gane abun shine nace mana daga lafazin arji'a kun ji bid'ar abun ya bayyana wani abu da na so in bada kar in manta shi din dan duk wannan aqidun da kuka ji da murji'a din nan da waye da waye da waye babu wani mutum da yake soko soko dole dole da ya fito da su dukkan mutanen suka fito da waɗannan mutane ne masu kwakwalwa wanda ake cewa intellectuals a zamanin su su ne waɗanda suke masu kwakwalwa rena abin da ya zo a nassi su bai ishe su ba shine ya kai su zuwa ga wannan bid'a ce dan me ba su misali cewa ai asalin abin da yake kawo wannan dama shine mutum ya kama wani dalili guda ɗaya ya watsi da sauran dalilai yace ai wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama wannan a kaulin yan jabariya kenan dama jabariyar ai na ga mana sune waɗannan da murji'a a wannan kuma za su ce ai Allah madauki ya ce man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala aljanna akwai wannan riwaya wanda ya mutu a halin yana sane da cewa babu abin da cancanta a bauta masa sai Allah zai shiga aljanna sai su ce wa huwa ya'lamu aikin me aikin zuci dan haka in ka san akwai in ka san la ilaha illallah kai yadda da ita kawai za ka shiga aljanna sai suka manta duk sauran nasoshin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya shigar da aikin zuci ya shigar da aikin gaba ya shigar da kuma aikin baki duk a cikin la ilaha illallah ko kuma cikin ma'anar imani kun ga ashe kama wani abu guda ɗaya amma kalkale masa ai watsi da sauran dalilai shine sababin jefa mutane cikin waɗannan Allah sa an gane to haka nan kan lura da masu aqidar duk sauran su kawarijawa da sauran su kowanne kwakwale ne suke aiki suke ga nassin wajibi ya bi kwakwalwa ba kwakwalwa ce za ta bi nassi ba wannan yana cikin manya-manyan sabubban bid'a kuma har a kowanne zamani har a zamanin yanzu wanda zai ce maka nassoshin nan bai kamata su yi aiki yanzu ba ai aje su kawai a duba zamani ne ya zo da shi ai aiki da abin da za a more ko a ji daɗin rayuwa a ƙyale nassoshin nan da Allah za su takura wa mutane zamaninsu ya wuce yanzu muna 21st century bai kamata muna ci baya ba ya ce a aje waɗannan nassoshi to shi ma irin wannan ƙwaƙwalwar da yake ji da ita ya waye ya fahimci abu ita ta kai shi zuwa ga wannan irin alƙur'ani irin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka sababin dai ne kada mutum ya ce zaka ji su suna faɗin dama masu irin wannan ra'ayoyi su ce su malaman sunna din nan sai dolanci kullun sai haddace nassi kullun zancen su ne ibnu taymiya to ibnu taymiya ya shi ma a zamanin sa yayi abin sa ku bar mu mun ga yanzu mai zamanin mu qur'ani akwai lokacin da yake expire hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ya ku mutane ku kaza iya zamanin sa yake faɗa da sahabbai yake magana su kenan waɗanda suka zo bayan sahabbai shikenan hadisan sun gama aiki Allah ya aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzo na ƙarshe saboda me yasa ya sa shi a manzo na ƙarshe saboda dama kowanne manzo aiki ake da shari'ar sa har zuwa lokacin da wani manzo zai zo manzon ku da ya zama na ƙarshe ne to ana aiki da shari'ar sa ne har kiyama zaka babu lokacin da za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'ar sa ta tashi wata shari'ar da ban za a yi wadda ba ta saba an gane wani abu yana da alaka da imani zai iya lalata mutum imaninsa Allah tsare to daga cikin masu dai wannan kwakwalwa har yanzu aqida ta gaba yace aqaid al-khawarij aqidoji irin na khawarijawa su shi ma al-khawarij jami kharij mutum daya na ce masa khariji daga cikin su eh kharija mutane masu tawaye al-khurujin abinda ake nufi anan al-khuruj ani ta'a ta'ati wali al-amri fita daga da'ar shugabanni da kuma su aqidu da suka ginu akan haka wannan su kuma sun samu asali ne daga lokacin da aka samu sabani tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya radiyallahu anhuma mun san abin da ya auku har ya kai ga yaki rubuwa biyu da afi garin tattaunawar da za a yi a daidaita wannan a siffin na san dai wannan mun sha magana akan wannan ba sai an koma kansa asalin sa ba cikin abubuwan da aka yi saboda sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu a ganin wasu daga cikin mabiya goyen bayansa masu binsa wanda suke karkashinsa masu zurfafawa wajen tunani da rashin haƙuri da ci da zuci sai suke ganin laifin Aliyu dan mai Aliyu bai karbi ganima daga waɗanda aka ci nasara a kansu a yaƙin Jamal ba yaƙin Jamal shi aka fara yi kafin Siffin wanda aka ci nasara a kansu a zamanin su Talha da Zubair ne da kuma Aisha radiyallahu ta'ala sai waɗannan khawarijiya suka ce dan mai Aliyu bai kama su a matsayin ribatattun yaƙi ba laifinsa kenan domin su a gunsu kamar ana yaƙi ne tsakanin musulmi da kafirai in ku aka yi yaƙi tsakanin musulmi da kafirai aka kama waɗannan kafirai sun zama me sun zama bayi dukiyoyinsu sun zama me sun zama ganima sai wasu daga cikin mabiya Ali suka ce ya za a yi ka bar waɗannan baka kama su a matsayin kamammun yaƙi ba ribatattu kuma sannan baka ɗauki dukiyarsu a matsayin dukiyar ganima ba ɗaya kenan aka zo Siffin aka ce ai daidaitawar da za a yi a kawo mutum biyu kowane ɗaya ya wakilci ɓangare ɗaya aka kawo Amr ibn al-As da Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wani ya wakilci Amr ibn al-As ya wakilci gefen Muawiya Abu Musa al-Ash'ari ya wakilci gefen Ali wannan shine tarihin da za ku ji kuna karanta a history na musulunci a makarantunmu na jami'o'i da secondary wanda galibi an je an gurɓata abin da ya faru a nan ana suranta Amr ibn al-As a matsayin irin ƙwararrun nan a siyasa da wayo ya yi wa Abu Musa al-Ash'ari wayo shi kuma ba shi da wayo ya bari aka yi kaza aka yi kaza wannan abin duk ba haka ya faru ba wata rana a wata munasabar mai zancensa a ƙarƙashin wannan yaddar da aka yi cewa mutum biyun nan su je su tattauna a yi sulhu ko a yanke hukunci wajen maganin wannan matsalar sai waɗancan ƴanci da zuci masu zafin rai ƴan wuce iyaka a ƙarƙashin magoya bayan Aliyu sai suka ce ya Aliyu ya za a yi ka yadda da hukunci na mutum biyu ka bar hukuncin Allah ai wanda ya yadda da wani hukunci na ɗan adam ya bar hukuncin Allah ya kafirta ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الحكم الا لله sai suka dora masa kaulasa da Aliyu suka fara saboda kun ga wannan su kuma aqida su ta me ta zafin zuciya yauwa da wuce iyaka da san ayi a tabbaka abu to the letter ko kamar da ake cewa ma'ana saboda zabin nan me ake ji musu shishigi da wuce iyaka da tsaurin ra'ayi suka kafirta Aliyu suka ce dama su gefen Muawiya dama a gunsu su kafire duk suka kafirta kowa sai suka yi tawaye ga al'umma baki daya suka fita daga da'ar Aliyu suka koma wani ƙauye Harura suka kafa sansani a can shine ake ce musu Haruriya asalin sunan Haruriya kenan su ne dai khawarijawa Allah ya sa ana fahimtar abu to kun ga su na tasu bid'ar me ya kawo ta zafi rashin haƙuri da rashin fahimtar nassoshi shi yasa lokacin da abin ya kai inda ya kai sayyidina Ali sai tura Abdullahi dan Abbas sai wakilce shi ya je ya tattauna da su na shaba mai wannan labarin da ya zo tattauna da su ya tambaye su ku ku bayan Allah mai dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi muku har kuka yi masa wannan tawaye maza tanqimuna ala ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me yi muku kuka da wannan mataki ibnu abbas ya tambaye su sai suka jero laifuka ya yadda da hukunci da ba na Allah ba cewa a zo a samu mutum biyu su zama su ne hakam hakam kaman ka ce alkali yawa masu yin hukunci dan me zai yadda da wani ba Allah bai masa hukunci laifi na ɗaya kenan laifi na biyu dan me bai kama waɗanda aka ci nasara a kansu a wancan yaƙi na jama'a a matsayin bayi ba kuma dan me bai ɗauki dukiyarsu a matsayin mene ganima ba da wasu laifuka suka faɗi waɗannan ibnu abbas ya tattauna da su ya kawo musu ayoyi daga alqur'ani da suke nuna Allah ya yadda a zaɓi wasu mutane a kira su kuma hakan su je su tattauna a yi sulhu a ɓangaren aure Allah mai iko ya gaya mana ko fab'afu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha Allah ne ma kira su hakan din a taso da a sami mai hukunci daga miji mai hukunci daga mace su zauna su tattauna in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma wannan ba hukunci bane sai jikinsu ya sanyi sannan ya tambaye su ya ce ku yanzu akan jinin ɗan adam ba ku damu da shi ba ga Allah maɗaukaki saboda lambarewa da aka yi farauta ya sa a kafa mutum biyu ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami me zai faru yahkumu bihi kun gani yahkumu bihi mene dawa adlin minku hadiyan baligal ka'bati ya koda suka yi imani kada ku kashe abun farauta alhali kuna cikin arama da haji ko umara to a cikin ku duk wanda ya kashe wani abu ko ya kashe rago ayo ya kashe barewa misali sai a ce yanka akuya ko rago fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am kun gani sakamakon shine gurgurdan kwatankwacin abin da ya kashe na daga waɗannan dabbobin gida da muke ci sai a dauko rago sai a bayar saboda mutum ya harbu barewa tana wucewa in yana cikin ihrami to wane ne zai kimanta yace wannan sai zo yace to ni na kashe barewa wannan yace na kashe jakin dawa wane ne zai dora masa cewa rago zai yanka ko saniya zai yanka ko akuya zai yanka sai Allah ya ce yahkumu bihi zawa adlin minkum a samu ma'abuta adalci minkum daga cikinku su za su yi hukunci sai su zo su zauna sai wannan ya zo ce na yi farauta na kashe kaza sai an ce to sai malam wane ce duba da Allah me kake gani sai ce ina ganin ai ba komai ya yanka kaza yanzu wannan Allah ne ya ce su wannan hukunci in kuma suka yi haka hukuncin Allah suka yi to amma ya sunansu mutum biyu ne suka yi hukunci sai ce ga Allah fa akan abin da ya shafi ran barewa da ran dabba misali Allah maɗauki ya sa an yi hukunci amma ku akan ran ɗan adam za ku ce ba za a yi wannan abu ya kamata ran ɗan adam ya zama ya fi kima a gunku jikinsu ya yi sanyi har yanzu na uku kenan ko sannan na biyu kai wannan kaɗan kawai zan ba ku kisar tana nan da tsawo malamai sun bayyana ta a riwaya kuma ingantacciya sai tambaye su a cikin waɗancan da kuke so a kama kamammun bayi kamammun yaƙi ribatattu a mai da su bayi da Talha da Zubair da Aisha ummul mu'minin uwarku za a ɗauka mai da ita baiwa kun yadda Allah maɗauki ya faɗa wa azwajuhu ummahatuhu annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhu haka Allah ya faɗa ku yanzu wane ne a cikin ku zai yadda a ɗauki uwarsa da ta haife shi a sa ta a cikin kamammun yaƙi tana musulunci duk sai suka shuru suka tuno girman Aisha da darajar Aisha a nassoshin Qur'ani nassoshin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'amalar da yake da su take anan a cikin su da yawa dubbai daga cikin su suka tuba suka bar wannan aqidar kun ga ashe illar wannan aqidar ita kuma menene karancin fiqhu ne da gaggawa da zafin rai da rashin hakuri shine ke haifar da irin wannan tunani. Da an yi fiqh yanzu da mutun ya karanta alqur'ani din fab'athu hakaman min ahliyo sai ta akai lafazin hakam din fa kun gaishe ma alqur'ani yahkumu bihi dawa adil din shi ma gashi nan alqur'ani ba wani ba wani zancan wani sharhi na ibnu abbas nassin alqur'ani yana kawo sai suka ji kamar yanzu aka saukar da aya wasu suka tuba daga cikin su adadi kuma mai yawa da haka waɗannan su ake cewa ne khawarij to kuma duk mutumin da yake aqidarsa ce don haka waɗannan da basu yadda ba haka suka ci gaba kuma aka ta yaki da su ayyu sai da ya kashe shugaban su bisa siffar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa akwai wani mutum mai gundulmi zai fito a cikin su zai yi dan an same shi shine shugaban su kuma Aliyu ran da ya same shi har sai da ya sujjada shukr cewa gashi ya kashe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari cewa shine shugaban wannan tafiya kuma tun daga nan suka dauki waɗannan aqidu na kafirta musulmi duk wanda ya saba ma ra'ayin su kafiri ba wai kawai wa ra'ayin su ba duk wanda ya saban Allah kafiri ne dan wuta tabbatacce suka zo shi ma suka kama wata wani hadisi la yazni zani wa huwa yazni wa huwa mu'min hina yazni wa huwa mu'min la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min me zina ba zai yi zina ba a lokacin da yake zina ya zama yana imani sai suka ce ashe in mutum ya yi zina ya kafirta shikene sai suka ce duk mai laifi kafiri ne shi yasa ba sa ƙarya su in mutum ya ƙarya shikene sai ya sake kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah saboda tsabar yadda suka ɗauki abin da tsanani shi yasa har malamai suke cewa hadisin da aka rawaito in dai kaga da ɗaya daga cikin khawarijawa al isnadin to sahihi ne saboda su ba su yadda su yi ƙarya ba sai idan hadisi ne da yake da alaka kuma da ziga aqidarsu wannan kuma dai a babin maganganun malamai dangane da riwaya daga ahlul bid'a wannan mukalle shi to a dukkule dai kun fahimci su waye khawarijawa yawa aqidarsu me ce ta waye ga shugabanni azarbabi da gaggawa da zafin zuciya da rashin fiqh da rashin fahimtar addini yadda ya kamata wannan kuma har tashin alkiyama in aka samu masu irin wannan sifa to sun sifantu da wannan ko da ba su sama kansu wannan sunan ba su ne dai su ne khawarijawa ne masu kafirta al'umma Allah ya tsare mu sai zuwa kuma aqaidul qadariyya lokacin mun yana nan ko da saura ma kare la'alla qadariyya da mu'tazila su kuma qadariyya indai ya Allah kun fahimci wannan biyu yanzu da wani murji'a da khawarijawa to su waye qadariyya su kuma alqadariyya su kuma nisba ila alqadar qadar da fataha ake karantawa al-iman bi ba alqadr ba in kace qadri gurgudo ke alqadar duk da dai cewa wasu malamai suna cewa ana fadin qadar amma dai al-afsah wanda yafi shine alqadar da fataha shi kuma abinda ake nufi wannan mun san dai imani da qaddara din nan aiko عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من وان تؤمن بالقدر خيره وشره كايماني بالقدر ما معنى القدر الله مدوكي يا رب يا سال komai da ya faru da komai da zai faru har ayyukan mu Allah madaukaki ya rubuta komai da ya faru da abin da zai faru har da ayyukan mu Allah madaukaki ya halicci komai da ya faru da abin da zai zo ya faru har da ayyukan mu a ciki Allah madaukaki ya ga damar faruwar abin da ya faru a baya da abin da zai zo nan gaba ya faru har da ayyukan mu a ciki in kai imani da wannan abubuwa guda uku da ilimin Allah da rubutun Allah da halittar Allah da kuma ganin damar Allah akan abin da ya shafi al'amura baki daya wani shi ake nufi da imani da kaddara to sai aka samu wasu mutane su kuma ba su yarda da wannan ba suka ce yaya Allah zai san za mu yi kuma sannan ya zo ya azabtar da mu suka ce su ba su yarda cewa Allah ya sani ba su kuma me suke so su yi suna so su yi tanzihi ne so suke su tsarkake Allah daga rashin adalci suna ganin ai Allah adali ne yaya Allah ya rubuta a lauhul mahfuz za ka yi zina Allah kiyaye kuma sai mutum ya zo ya yi idan mutum ya yi din kuma sai Allah ya masa azaba bayan ya san zai yi shi ya ba shi dama ya yi sai suka ce tunda dai Allah shi ya ga damar akai ko shi shi kai ya ga ya bada dama ayi to so yayi ai hakan ya za a yi ya so kai laifi sannan kuma ya kama ka da laifi gaskiya bai sani ba in ji su fa ba in ji ni ba ma'ana sai suka ga abinda za su yi shine su tsarkake Allah daga wani an yi haka ai Allah bai adalci ba to Allah kuma ba azzalimi bane Allah mai adalci ne to don haka maimakon a dangana masa zalunci sai suka dangana masa cewa bai sani ba bai rubuta ba to yanzu ga wani abu ya faru a cikin halittar Allah an ce Allah bai san shi ba nan kuma me aka dangana wa Allah jahilci kaga garin a dangana a tsaftace Allah daga zalunci an dangana masa kuma jahilci to wannan ita ce aqidar wanda ake cewa alqadariyya akwai alqadariyyatun nufa tun na farko wani zai ce to ai nufatul qadari ya kamata a ce kuma an ce alqadariyya kamar ana nufin waɗanda suka yarda da kaddara kenan ko malami suka ce a'a ai istilahi ne terminology ne na malaman aqida in aka ce alqadariyyar ana nufin waɗanda suka ƙaryata ba waɗanda suke tabbatar da kaddara saboda ai dama kowa ya yarda da kaddarar su ne suka zo suka fita daban a babin me suka fita daban a babin kaddara sai aka ce musu masu matsala a kaddara shine abin da ake nufi da alqadariyya an fahimci amin to wannan sune alqadariyya sune asalin sababin hadisin Abdullahi ibn Umar da ya ruwato daga babansa mun sha ba da labarin lokacin da ya je haji ko Umara ko ya haɗi da wasu mutane su biyu da mutanen Basra suka ce a garinmu akwai wasu mutane sun samu wani ilimi daga wani mutum ana ce masa Ma'bad al-Juhani shi kuma ya samo daga wani kirista sunansa Susan wai cewa Allah bai rubuta komai ba daga cikin aikin abubuwan da muke aikatawa bai sani ba sai abu ya faru shine Ibn Umar ya ce inni bari'un minhum wa hum bara'u minni waɗannan mutane ba ni ba su su ma ba su ba ni yace domin na ji babana Umar dan Khattab yana cewa sai kawo hadisin nan da muka sani na hadisin An-Nawawi hadisi na biyu din nan bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idh tala alaina rajulun shadidu bayad thiyabi shadidu sawadi sha'ri har zuwa ƙarshen hadisi wannan shine sababin wannan hadisi ne to wannan saboda su ɗan alqadariyya to dole mu tsaya anan saboda lokaci yayi in ya so sai zama aqida zamu tashi tattauna akan ta shine aqidar mu'tazila yawa saboda ya ambata ne shi yasa muke tsayawa kuma ni a kyakkyawan zato na duk kun san wannan amma ne bita ce la'alla kawai muke danyi zai tuna mana abubuwan da muka ambata a baya yanzu dai insha Allah murji'a mun san su khawarija mun san su qadariyya ma mun san su Allah ya raba kowa daga cikin mu daga aukawa cikin waɗannan aqidu za mu tsaya nan insha Allah darasin mu na gaba sai mu tashi akan inda yake aqaid al-mu'tazila Allah muke roko ya ƙara mana ilimi mai amfani da tabbatar aqida mai kyau a zukatanmu kuma muna fata Allah muke ƙara tabbatar da mu akan hanyar daidai Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu Allah ta miki shugabanninmu shugaban wannan ƙasa tamu muna roƙon Allah muke ba shi lafiya fita da ya sake zuwa ganin likita muna fata Allah madaukaki ya kai shi lafiya a duba shi lafiya kuma Allah madaukaki ya saukar masa da waraka ya ba shi lafiya ya dawo ya ci gaba da jagorancin al'umma cikin nasara kuma Allah ba shi taimako akan haka dukkan shugabanninmu kuma muna roƙon Allah madaukaki su ma Allah ya taimake su akan da'a ga Allah da yin abin da yake shine daidai Allah ya yassare musu duk abin da ya kuntata al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya duk wanda ke cikin wani kunci muna roƙon Allah madauki ya yassare masa kuncinsa malaminmu malam Muhammad bin Abdullah Zarban yana cikin halin rashin lafiya ina jin kun san shi ko shugaban ko in ce ɗaya daga cikin limaman masallacin Quba a Madina ya shiga operation shekaran jiya waccan muna roƙon Allah madauki Allah ya sa a ci gaba a ci nasara a wannan operation kuma Allah ya ba shi lafiya Allah ya sauke masa dukkan abin da ya tsananta a jikinsa da dukkan al'ummar musulmi Allah ya ba mu lafiya baki daya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك na farko akwai wanda yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raba ganimar hunai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bada ya rarraba sai ce wannan ganima ko rabo ba ai adalci ba shine har sahabbai suka tayar masa a lokacin mun san da yake sako za su gama da shi cewa munafiki ne a kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar shi daga cikin tsatsan wannan mutumi wasu mutane za su fito suna karanta alqur'ani alqur'anin baya ketare makogoran su ba sa fahimtar sa kuma za ku rika rena sallar ku akan sallar su annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga masahabbai in kuka gansu suna sallah za ku rena sallar ku da kuke yi ma'ana kenan mutane ne masu ibada to wannan mutumi din Zul Khuwaisira At-Tamimi sunansa to amma ba shine wancan mutumi wancan Zul Sadiyaini shi ake Zul Sadi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta Sayyidina Ali zai kace shi domin kuga da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma lokacin da aka yi zamanin Ali ai akwai fajiwa domin bayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samu Sayyidina Abubakar an samu Sayyidina Umar shekara 10 Sayyidina Uthman shekara 12 sannan zamanin Ali yazo sannan akai wannan daka wani mutumin ne daban amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi siffar tasa wannan siffar da ya faɗa ita ce aka gane shi da ita shi yasa Sayyidina Ali da ya same shi bayan an kakkashe Khawarijawa domin dama kamar yadda Al-Imam Al-Ajuri ya rawaito a cikin Kitabu Shari'a hadisai da yawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗannan mutane Khawarijawa babu abin da ke maganin su illa a kashe su shi yasa ya kira su kilabun nari sune wato karnukan wuta saboda zafin ran su da kyamarsu ga masu imani Allah mai rahama ne addininsa mai sauki ne addininsa mai tausayi ne amma sun mai da addininsa mai tsafi mai bala'i kuma mai imani suke kashewa wanda daga cikin abin da suka aikata nasu ga mana dazu Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Arat yana tafiya tare da matarsa matar tana da ciki suka tsaye da shi kai kan wace aqida kake kana tare da mu ko baka tare da mu yace shi ba tare da su bai san aqida su suka kashe shi suka sa wuka suka farke cikin matar ta kusa haihuwa kuma cikin ya girma aka kashe matar da dan cikin nata Kirista yazo wucewa kai menene kai yace shi Kirista ne suka ce wuce mumini kuma ga irin sifar ga irin abin da ake masa dan me ba za su cancanci kisa ba kuma shi wannan abin shi yasa wannan aqidar babu aqidar da aka taba amfani da ita wajen lalata addinin musulunci da bashi mummunan suna irin wannan aqida ta Khawarijawa duk wanda zai ce maka ai ta waye ai ta sa babban mai ai ta kashe kashen al'umma wannan ba hanyar manzon Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam kuma duk inda aka samu karfi ai maganin su ba sa maganantuwa in ba karfin ba dole zai ce na wani tausayin su sai a bi a hankali wannan wani da wani human rights ne duk ba a kan su bane sai dai idan baka karanta abin da ya faru a baya ba kuma wannan ba ziga bace a ziga shugabanni akan masu irin wannan tunani cewa aka kashe su duk mutum da ya faɗi zabani wannan sai dai in bai san me ya sunnar ba ko bai san abin da su Sayyidina Ali suka yi Sayyidina Ali kun ga ya tattauna da su din an tura Ibn Abbas amma wasu sun dawo amma wasu ba su dawo ba kuma me aka yi ci gaba da kisan saboda yana da hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan mutanen maganin su shine irin wannan Allah ya tsare to Allah kuma ya mana maganin duk waɗannan matsaloli duk kuma shugabanni da suke kokarin yaki da irin wannan tunani muna roƙon Allah maduke ƙara taimakon su akan yaki da wannan tunani Allah ya tsarkake mu al'umman mu daga irin wannan mummunan tunani ya tarbiyantar da samarin mu akan tarbiyya mai kyau hanya ta ahlus sunna mai kyau ta tunani mai kyau ra'ayi irin su ne Imam Malik da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal da Abu Hanifa wanda suka zauna da mutanen su lafiya suka ilmantar da addini har yazo mana yanzu irin wannan ilimin irin sa muke fata Allah mu dauki ya ƙara yassare mana wa sallallahu alaihi wasallam.